الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana ranar Juma'a ce wadda ta daidai da 28 ga watan Juma'a saniya hijirana da shekara 1431 daidai da 11 ga watan Jun shekara ta 2010. Wannan shine kasar na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan ainihin littafin Al-Mi'atun Nabawiyya min al-Ahadith Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadith Nabawiyya jam'u الشيخ صالح بن عبد لم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. Wannan ainihin hadisi an karɓo shi ne daga wani cikin malaman tabi'ai mai suna Abu Burda Ibn Abi Musa Al-Ash'ari. Wannan wajen Ibn dinnan za ku gyara don ya ce Ibn ya zama kasara ce. An Abi Burda Ibn Abi Musa Al-Ash'ari, daga Abi Burda ɗan Abi Musa Al-Ash'ari, wajen Ibn din nunun din kasara ce. عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دغا أبي بردة دان أبي موسى الأشعري الله مدوكين سركي قال مشي يردايتي وجع أبو موسى وجعا أبو موسى يا رش اللافية وجعا شديدا رش اللافية ميسنني فغشي عليه سيسوما ورأسه في حجر امرأة من أهله لكن شنا أيواتو كنش ينا كن تنيا وتما تادا جتكم ما تنش أمين دايكي نفي دا حجر شيني تنيا إذا ما تكون مجي شمب دا تنيوي حكا وإذن يدراء تبالين تنقوان تا أكن تنيا كا كو أكن تنيا كي وكما زوكا قوان تا أكن تنيا تانا فاتن كنغاني yana ita tana zaune shi kuma yana kwanci bai da lafiya kanshi yana kan cinyarta. Falam yastafi an yarudda alaiha shay'an, bai iya ya mayar mata da komai ba, ma'ana a lokacin suma yayi jama'a suma yayi kamar yadda muka ji ko, to sai ta rinka ihu ta rinka kuka tana cewa ya mutu, don a cikin yadda asalin riwayar take kamar anan wurin bai kawo ta kammalalliya ba, tarin ka ihu ne tana cewa wayyo mun shiga uku mun lalace, wane ya rasu mun haƙura, yau kuma wane gashi, yau kuma wane mun shiga uku, wayyo irin an abin nan wayyo udawa aka ban mu, mun shiga uku mun lalace, yau gidan dukka misali shirin hayaniya dai ta kuta mata haka. Shikenan sai bai iya mai mata da komai ba, tunda ba mutuwa yayi ba, kuma ku saurara ku ji, ko da mutuwa yayi yana jinta amma ba zai iya mayarwa ba. To yanzu suma yayi, ko kun fahimta jama'a, suma yayi ba zai iya komai dangane da abinda zai ce mata ki daina wannan kuka babu kyau ba. Falamma afafa, da ya farfado a cikin wacce riwaya da nake ishara sai da yace kince kike ihu kike cewa kaza kaza kaza, tace eh, sai yace ba ni baki. Sai ce a garin yaya ba ka bani, ma'ana saki na kai ya ɗance, a ba maganin saki, ma'ana ba ruwana da al'amarinki, wannan abin da kika yi ba da hannuna ba, ba da cewata ba. Kana yace ana bari'un mimman bari'a minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba ni ba wanda manzon Allah ya barranta daga gare shi, inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bari'a min as-saliqa, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya barranta daga as-saliqa, ita ce wadda take daga murya tana kuka, wal haliqa, da kuma wadda take aske gashin kanta saboda bakin cikin mutuwa, washaqa, da wadda take yayyaga rigar saboda bakin cikin mutuwa. Waɗannan al'adun jama'a al'adu ne na kafirci, al'adu ne na kafirai, al'adu ne kuma na maguzawa, kuma ko a yanzu kafirai suna yin su. Za ku ga akai mutuwa sai ku ga wata mata tana ta birgima, tana ɗiban ƙasa tana zubawa a kanta, tana yayyaga rigarta, tana yayyaga zaninta, duk abin da ke kusa da ita ta buge shi ta fasa shi, sannan ta sa ta aske gashin kanta tal, ta zama ainihin ta yi salkwabo, ta zauna wata ba wanka ba wanki sai dai sharbunan majina kawai. Waɗannan al'adu ne na jahiliya wanda Allah maɗaukakin sarki ya girmama mu, ya mutunta mu, alhamdulillahi ya aiko mana da fiyayyen halitta da ainihin Al-Qur'an. Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi. Haƙiƙa Allah ya so mu'minai, wato mun tsallake rijiya da baya, da an haife mu a maguzanci, mun yi maguzanci, mun mutu a maguzanci, mun kade kenan, shine laqad manna Allahu 'alal mu'minina. Allah ya yi wa mu'minai baiwa, to irin wannan Bahaushe cewa yake Allah ya so wani, Allah ya so mu, mun tsira da ƙyar, mun sha, ma'ana da Allah ya aiko mana manzo daga cikin mu mutane, yazo yana karanta mana ayoyin Allah, yana tsarkake mu, yana tarbiyyar mu, tare da cewa kamar yadda Allah yake faɗi wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, kafin wannan lokacin a cikin bata ake, wani dan tauri ne, wani dan club ne, wani dan drama ne, wani dan sara suka ne, wata karuwanci take yi, wata gatanan ta lalace ne a cikin al'adu gaba daya. Jira take yau ina ake da kai amarya, gobe ina ne za a je biki, jibi ana wurin boka, gata za a tafi za a yi rawa gwatso a gaban makadi, duk wannan shiriya ce ta Allah madaukakin sarki. Allah ya kawo mana shine laqad manna Allahu 'alal mu'minina. Wallahi wannan aya ya kamata a zo a kira wata lacca ta musamman a sa mata baiwar Allah ga mu'minai da ya aiko fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da Allah madaukakin sarki bai aiko da annabi a irin wannan lokacin ba, da ke da ni da ku da su da mu da suwanta da suwane, da ba san halin da muke ciki ba a yanzu, da mu wasu mutane ne entirely daban ba irin yadda muke ba, kuma ko a wani hali muke fatattu ne muke. Da Allah bai aiko da annabi a wannan lokacin ba, domin shekara 1400 da bata da aka aiko da shi, a lokacin duniya ta gama bata gaba daya, mai riwaya Abdullahi dan Abbas ya ce illa baqaya ahlul kitab, sai ɗan tsiraru daga cikin ahlul kitabi tsalle tsalle. Nan nahiyar mu ta Afirka kuwa ta fi ko ina duhu da jahilci da kafirci da maguzanci da tsafi da bauta iri iri, inda suka fi mu bata duk duniya su ne kasar India. In ba kasar India ba, babu inda aka fi Afirka tsafi da nau'ukan bauta da shirme da al'adu iri iri. Waɗannan al'adu sun bayyana a 1977 lokacin da aka yi FESTAC, aka yi gayyar al'adun mutanen Afirka. In kika je yanzu koda kaset ɗin kika sa kika gani, za ki ce Allah ya so mu. Waɗannan su ne al'adunmu na Afirka a cikin ƙarni na 20 kenan ma, to ina ƙarni na 5 da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo na ainihin Bature, ma'ana a wannan lokacin an yi nisa da lalacewa. Dan haka Allah madaukakin sarki, mun gode mishi da ya mana wannan baiwa. To cin muriyar wannan baiwa jama'a shine ka a rage wata shiriya kwaya daya da annabi ya zo da ita a ce ba za a iya aiki da ita ba, kar kuma a bar wata al'ada mugunya kwaya daya, ko wani kafirci ko wani maguzanci. To kun ga daga cikin waɗannan al'adun waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wasu hadisai da Imam Muslim ya ruwaito yake, al'umma ba za su bar su ba al'adu ne na kafirci, akwai kukan mutuwa, kukan mutuwa yana daga ciki. Da haka ku yi kokari ku iya sarrafa kanku da sarrafawar sunna. Kowa kuka gani iyayen shi sun haife shi ne salin alin dan ya iya bin shari'a, shedanu ne suke zuwa suke karkatar da mutane, haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cikin wani hadisi. To tunda haka ne, kenan yanzu kowa yana nan shirye yake da iya daukan shari'a, amma in ya riga ya samu kansa a gurbacewa ne, to kuma abu ne mai sauki, ta wani wurin kuma abu ne mai wahala ya iya barin waɗannan abubuwan ya dawo zuwa ga shari'a. Amma in dai da gaske yake, Allah madaukakin sarki zai taimake shi, domin mutanen da suka fi kowa ƙarfi a maguzanci su ne su Sayyidina Umaru dan Khattab. Wata ran annabi jin shi yana cewa na rantse da ubana, manzo Allah ya ce la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut, ku daina rantsuwa da ubanninku, wanda duk zai rantsuwa ya ce ya rantse da Allah ko kuma ya yi shiru. Naka ina fatan ku kiyaye wannan magana, yanzu muna faɗin ta tana da sauki, ita ce mu ce kukan mutuwa ba kyau. Kukan mutuwa manzo Allah ya ce duk wanda ya yi shi ko duk wanda ta ya barranta daga gare ta. Yanzu abin yana da sauki, za a iya wayar gari gobe da safe mijinki ya mutu, mahaifinki ya rasu, ɗanki ya rasu, ƙaninki ya rasu, uwanki ya rasu, ko wani wanda kike matukar ji da shi a cikin zuciyarki. To shine jarabawa da Allah ya ce, Allah madaukakin sarki ya ce sai ya jarabci mutane dangane da nau'uka na rayuwa, da mutuwa, da dangogin duk abubuwan da mutane suke ji da su, kowa akwai inda Allah madaukakin sarki zai jarabce shi. Amma sai ya ce wa bashirus sabirina alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma. Masu hakuri idan musiba ta same su. A makon da yake ba ta muka karanta hadisin matan nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya same ta tana kukan mutuwa a jikin kabarin danta, da ya mata wa'azi ma sai ta wartake shi tace tafi ba ta wuri. To kun ga irin ta wannan matan, musulma ce fa ba kafira bace. Yanzu haka tana daga cikin waɗanda ke zuwa wurin wa'azin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma kuma yau ga abin ya faru, ta manta da wa'azin baki daya, dan wai yanzu abin yana neman ya dauki salo ne irin na jahiliya. Jama'a, salon jahiliya shine idan aka yi mutuwa a yanzu wai ana so a ga ta yi kuka ba ko bace kuka ba, sai a ce a dama bata damu da mijin ba, ai dama uban bata dame shi ba, bata damu da uwar ta, dama ba ta yi mata biyayya. Kun ga wanda ta mutu idan ta kyaf ba abin da ta yi, duk wannan ba dalili bane akan soyayya, don wanke ta rasu wane ya rasu. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, masu imani sun fi tsananin son Allah fiye da kowa. Don haka Allah ya ce kada a yi kukan mutuwa, amma al'ada kuma da tarbiya da tausayi da menene sun kufulo miki, sai ki danne su da soyayyar da kike wa Allah. Gashi nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi baran-baran ya ce ba shi ba mai kukan mutuwa da wadda take ainihin wato aske kanta saboda takaicin mutuwa, da wadda take ya garigarta saboda bakin cikin mutuwa. Muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim su suka ruwaito ainihin wannan hadisi. To akwai wani ilimi da ake kiran shi ilmu gharibul hadis. Abinda ake nufi da ilimin gharibul hadis shine ilimin da ke fassara kalmomin da suka zo a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin su ba, wannan ana kiran shi ilimin gharibul hadis. Ku kiyaye jama'a, idan kina karatun hadisi sai kika yi tuntube da wata kalma wanda baki saba jin ta ba, to akwai wani ilimi wanda shi zake amfani da shi, sunan ilimin gharibul hadis. To malamai sun rubuta littafai waɗanda kaɗan daga cikin tafannan ga sunan ga wadda duk take karatun hadisi ta samu kanta a bata samu irin waɗannan hadisai ba. Kun ga sunan, duk ga sunan gharibul hadis, an-nihayatu fi gharibul hadis wal asar, manya-manyan malamai al-imamu Majduddin Abu Sa'adat al-Mubarak ibn Muhammad al-Jazari ibn al-Asir, wannan malamin duniya kenan baki daya. Malamai sun yi rubuce-rubuce da dama, sa'al imamu Ibn Qutayba, sa'al imamu al-Harawi, sa'al imamu al-Zamakhshari, sa'al imamu al-Humayd, duk ga sunan duk da suka rubuta ya zo gaba daya shine sai kat gharibul hadis na al-imamu Abu Ishaq al-Harbi, wannan littafi mujalladi 15 ne asalin shi, yana fassara kalmomin hadisi ne ala tariqati al-muhaddithina. Sannan sai babban malami al-imamu al-Humaydi gashi shi kuma yace tafsiru gharibi ma fi sahihaini al-Bukhari wa Muslim, ma'ana shi wannan kalmomin da suka zo cikin Bukhari da Muslim kawai yake fassarawa vocabulary. Sannan sai babban malami al-Imam Ibn Qutayba ad-Dinawi shi kuma yace gharibul hadisi. Sannan sai wani babban malami al-Imam Abu Ubaidin al-Qasim Ibn Sallam shi kuma gashi yace al-gharibul musannaf. Sa'annan aka samu babban malami al-Mu'tazil al-Zamakhshari yace al-Fa'iq fi gharibul hadisi, ma'ana littafin da ya ketare na kowa, the highest littafin shi yafi na kowa. Kat da wannan malami ya zo shi kuma sai ya ce an-nihayatu, to karshen tika tik shi gharibul hadisi, game da duk wata kalma da ta zo a hadisi da asari maganar sahabi ko tabi'i ya fassara ta. Amma jama'a babu kat sai Allah, babu al-akhir, Allah ne daga cikin sunayen shi, huwal awwalu wal akhir, shi ne farko shi ne karshe. Amma ya yi kokari dan ya tattara waɗannan ne gaba daya, ya nemi ya tattara su ya saka su a cikin littafi daya. Amma bayan dan lokaci sai aka samu wani malami ya mishi istidraj, sai aka samu gashi nan malamai suka zo suka yi ta aiki, malamai ba bacci suke ba jama'a, irin malaman mu yanzu a ci a koshi ai ta bacci minan layli ila layli. Gashi yace al-lu'lu'un nasir fi ta'liqi 'ala an-nihaya libn al-asir, wani malami ya ta'liqi wuraren da suke bukatar a karasa su ya karasa. Wani ko sai yace az-zailu 'ala an-nihaya fi gharib al-hadith wal-athar, abubuwan da ibn al-asir bai saka ba gashi nan shi kuma ya gano su ya saka su. To duk waɗannan littafan jama'a ba ana tara su dan ado bane, ana tara su ne a karanta. Dan haka zai zama a rayuwarki baki da wani lokaci za a tafi kai amarya, a kai amare 100 ma baki ji labarin su ba, katin auren ma aka miki ma yau kike da lokacin ki karanta shi. Dan haka sai kun narke kun zama ahlus sunna, amma as-salafiyuna, ahlus sunna waɗanda tunanin su irin tunani ne na salafus salih, sai kun bar al'ada tukuna. In ba haka ba ku tsaya ku ji, in kika je kabari za ki rena kanki ne, matsalar kenan. Da a ce za ka yi abin da kake so ne Allah ya dauke kai kai ya saka ka aljanna, waye zai tsaya wannan aikin? Amma sai ka yi abin da yake kai, in ba haka ba fa kana mutuwa sai ya ce kalla lamma yaqdi ma amara, gashi nan ya mutu bai gama abin da aka umarce shi yayi ba, ya cike lokacin shi da shirman banza. Sannan kuma yanzu fa ga tambayoyi akan shi waɗanda ba zai iya bada amsar su ba. Dan haka wannan shi yake kira ilmu gharibul hadith, ilimi game da wato abin da yasa dukkanin maganganun da aka rinka yin su sun saba wa yadda ake maganganu, to za a rinka samun wasu kalmomi waɗanda kuma ba haka suke ba. Misali jama'a, yanzu in kika shiga cikin wurin teloli da masu sai da goro da masu sai da azara, za ki ji suna wasu kalmomi waɗanda in kin fito cikin sauran Hausa ba haka suke ba. Sai tela ya ce koshiya ta karye. Mecece koshiya? Paleti yake nufi. Paletin nan da yake nufi menene? Da turanci plate, ma'ana dan abu ne dan karami a cikin makogoran keken dinki, amma sai suka sa mata koshiya. Wannan kalmar koshiyan nan yanzu in kika dauko ta kika zo da ita wurin mata ko masu damun fura da nono, su kuma wata aba take nufi daban. A yan goro ko yan azara sai a ce kwariya guda, suna nufin guda 100. In kika to wurin mata kuma sai ce kwariya din nan wani masaki ne ko wani katon gogo ne ko makamantan haka. Haka annabi ya rinka magana a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin waɗannan maganganu ba, shine sai aka samu cikin malaman hadisi wasu suka je suka zage suka koyi lugha. Haka ake yi fa, aikin da gaskiya ake yi. Yanzu ke ba likita bace, baki da alaka da likita, amma saboda kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda kare manufar addinin musulunci, sai kike zaki je ki karanta aikin likita. Idan kika je ki karanta aikin likita din nan, me zai biyo baya? Ke bakin je kin yi ne dan ki samu kudi ba, ke bakin je kin yi ne dan ki sa wani nakita ki daura wuya ana doctor wance ba, kina son ki kare mutuncin musulunci, mutuncin mabiya musulunci, mutuncin al'ummarki, waɗannan malaman malamai ne na hadisi, amma sai suka tashi suka yi karatun harshen larabci mai sirki. Al-Imamu Abu Ubaidin Al-Qasim ibn Sallam, baban shi bagwari ne ma, ba Farisi ne, idan ya zo yana larabci juya mace yake yana mai da ita namiji, da ya kawo shi makaranta sai ya ce wa malamin shi, ataituki biha litu'allimaha al-lughata al-arabiyya, da ta nan na zo miki da ita ne ki koya mata larabci, namiji ne, amma juyawa ike yi. Baban shi abinda malamai suka faɗi cikin tarihin shi kenan, mana baban shi ba ba larabe bane, amma yau gashi har ya koyi larabci, ya rubuta littafi Al-Gharibul Musannaf, yace kalmomin hadisai waɗanda aka bi aka tsara su aka fassara su, gashi nan mujalladi uku, duk inda ake tarihin shi karanta Sayru Alamin Nubala da ko ina sai ki ji an ce kuma qad tatalla fi al-lughati al-arabiyya, ya koyi harshen larabci, ya koshi, ya iya, ya yi zurfi, amma ba balarabe bane. Abdullahi Gwandu Bafulatani ne haihuwar uwa da uba, amma sai da ya koyi larabci ana ce mishi balaraban mutanen yamma. Ashe akwai ilimin da asali zaka je ka yi shi ne dan ka kare wa al'umma yancinsu, ba wai kawai ilimi ana yin irin yadda yanzu yan Najeriya suke bane, kowa yana son ya zama likita ne dan ya samu kuɗi, kowa ya ji an ce an karanta kaza ana samun kuɗi, dan haka zai je karanta ne yana ta leken tuta ina kuɗin za su fara fitowa ne, in ba su fara fitowa ba sai fara sata ko kuma sai rikici. Saboda haka ku kiyaye waɗannan kalmomi da annabi ya faɗi, as-saliqa al-haliqa ash-shaqa, ba a saba jin su ba. Sai malam ya ce as-saliqa, abinda ake nufi da as-saliqa allati tarfa'u sautaha 'inda al-musiba min as-salaq, wadda take ainihin wato daga muryarta idan wata masifa ta faru. Malam ya ce min as-salaqi, kalmar daga salaqa, wa huwa siyah, shine ihu, walwulula, me kace alwulula, alwulula ita ce a rinka daga murya ana ihu ana shasheka. Alhaliqa ita kuma allati tahliqu sha'raha inda almusiba, wadda take aske kanta in wata masifa ta faru. Wa yumkin an yuqasa 'alayha bilmuqabil wa huwa man yamtani'u 'an halqi sha'r ra'sihi المعتاد عند المصيبه. كتايا كجمالان اصحاب da yake gogaggen malami ne, sai yace yayin da aka ce wanda ke aske kanta a wurin musiba ko, to kuma zai iya yiwa a fassara haka da muqabalar wannan kalma, ita ce mi shine wanda zai ke aske gashin kanshi da ya saba askewa saboda wata musiba, sai kiga mutun ya tara gashi dam, me yasa? Wai saboda matar shi ta mutu ba zai sake yin aski ba sai nan da shekara 10, yana ta kaba. To kenan yanzu matar da za ta ce ba za ta yi kitso ba, ba za ta yi kaza ba saboda mijinta ya mutu, wannan menene? Wannan ya shiga cikin wannan, ko kun fahimta jama'a? To akwai kuma mutanen da za su ce ai shi kenan yanzu tunda matar shi ta mutu zai aske rabin kanshi a yanzu, sai bayan nan da wata shida kuma zai aske rabu. Duk akwai irin waɗannan. Malam yana faɗin yadda al'amari yake juyewa kafirai ne jama'a. Wato jama'a, shaitanu suna wasa da kafirai fiye da yadda kuke tunani. Allah ya kiyaye. To sai kuma malam yace ash-shaqa allati tashuqqu thiyabaha 'inda al-musiba, wadda take yayyaga rigarta idan masifa ta faru. Mawaƙin jahiliya yake cewa matar shi idza mitu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi, yace yake uwar ma'bad idan na mutu ki kuka gurgurdan matsayina a wurinki, da gurgurdan irin soyayya da kike min, to ki kuka haka, sannan ki yayyaga rigarki, ki katakata da rigarki dan ki nuna mutane ni din nan masoyi ne na rasu. Wannan jahiliya kenan. Ummu Salama a cikin hadisin Muslim, a lokacin nan ba a dade da shiga addinin musulunci ba, mijinta ya rasu an dawo Madina kenan, sai ta rinka gayyan mata aka sa ranar za a yi mata kukan mutuwa, dangayya ake za a yi ta gayya kawaye na cikaji su zo kawayen dogon bauchi su zo na bakin dogo su zo kawaye na diggari sai a taru gaba daya sai a ce an sa ranar 5 ga watan Sha'ban dan nan ne za a yi kukan mutuwa da wancan mijin Heras ku zo ku ga mata kamar dubu sun taru ana zaune sai a kada wata kararawa ana kada sai su kece da kuka waɗannan munafukan Allah ne ba kukan gaske bane kuka ne na kafirci na jahiliya ina fata an gane irin waɗannan mutanen Ummu Salama tana ta gayyata su tana ta gayyata za ta yi kukan mutuwa sai annabi ya ji labarin sai ya aika mata yace a'a dan tace gharibun mata fi ardil ghurba kana bako ka zo ka mutu a kasar da take bakuwar kasa ce ba a san ka ba to zan yi maka kukan da sai kowa ya san wane ne kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hanata wannan shine abinda kowa ya kamata ya dauka wama ataakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab abinda Allah ya baku ku karba abinda Allah madaukakin sarki ya hana ku ku bari Allah madaukakin sarki ya ce ku ji tsoron Allah Allah ya da tsananin hukuma ga ainihin waɗanda suka saba mishi idan kun gane wannan magana da kyau jama'a babu shakka akwai girman hadari a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana abu har yanzu kuma a samu sulhu suna yi dan haka ku daina kukan mutuwa kukan mutuwa ba shi ke bayyana soyayya ba wato in aka yi mutuwa kamata ya sai ku tsaya ku dubi yanzu menene shari'a ta ce ai a wannan hali domin idan hali mafi cancanta ko kuma idan akwai hali mafi cancanta da yafi dacewa a yi wa Allah biyayyar abinda Allah yake so kike shi ne halin sanda aka yi mutuwa Allah madaukakin sarki ya ce maka الحديث الثاني والعشرون حديثنا 22 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي أبو موسى الأشعري اللهم لو بكين سلكي قال مشير دائتي لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نبيتي ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة هكذا يلزن به من كلة الرجال وكثرة النساء متفق عليه صحابي أبو موسى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ليأتين على الناس زمان تبس ونظام نيزيزو يسام متعلم وأن مغانا تدع النبي كفت انت لديك انقرف مقويوة saboda ma yantiqu anil hawa baya magana daga san zuciya tabbas lallai wani zamani yana nan zuwa ya tufu rajul fihi bis sadaqa mutun zai rinka yawo da sadaqa min az-zahab zinari gold yana yawo da zinari zai sadaqa jama'a ya rasa wanda zai karba kuma la yajidu ahadan ya'khudha minhu sannan ya gama yawon shi kakkab ba zai samu wani mutum guda wanda zai karbi wannan sadaka ba kowa ya wadata dukiya ta yi yawa kuɗi sun yi yawa wayurar rajulul wahidu sannan sai a ga mutum guda yatba'uhu 40 imra'a mace 40 na biye da shi yaluzna bihi min kullatir rijal waɗannan maza guda 40 kowace tana fakuwa da wannan namiji tana karkashin shi saboda karancin maza wa kasaratin nisa'i da kuma yawan mata wadannan mata da ake cewa mata 40 kar ku kiyaye ba kar ku zaci cewa ana maganan matan aure ne ana maganan mata kawai ga matan shi ga ƴaƴan shi ga gwaggwanni ga uwa ga matan ƴan uwa da sauransu duk an mutu an bar su saboda haka sun waye gari mutum guda ne namiji suke da shi a cikin family din a cikin dangi wanda shi ne yake kula da su yake ainihin rike su jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan yana nuna ƙarshen duniya kuɗi za su yawa yana nuna karshen duniya maza za su karanci, yana nuna karshen duniya mata za su karanci, to mata za su yawa. To wannan alama ce daga cikin alamomi kanana na tashin alkiyama. Tashin alkiyama tana da alamomi manya-manya, akwai kuma kananan alamomi. Yanzu waɗannan alamomin sun fara faruwa jama'a, kusan duk inda kika je yanzu, idan a aji ne za ki ga mata sun fi maza yawa, idan makaranta ce za ki ga matan sun fi yawa, idan kika shiga kasuwa za ki ga mata suna neman su fi yawa. To balle a je gidan biki wanda dama su ne manajoji a nan. Don haka ƙarshen duniya idan al'amari ya kai kat, to za a ga wannan alamar ta faru. To amma wannan alama ta farko kasantuwar ba ta faru ba, shi yasa za a ce har yanzu wancan lokacin na yawan matan bai faru ba. Shine ba fara yawo da kuɗi na zinare ana neman mai karban sadakar su ba. Yanzu kam ko taron limamai ne, in ka je da sadaka, to wani limamu ma zai sallama daga sallah ya tsaya karbi sadaka in ya so ya fara sallah. Ina fata an gane. Saboda haka wannan zamanin bai zo ba tukuna, kuma wannan zamanin karki fatan ya zo. Dan ke za ki ga cewa ta yanzu yadda talauci ya min yankan kauna din nan, a ce wai har ni ce ake kawo wa kuɗi ni kai, ba dai ni ba ni kan sin karba boye, a kowa ya wadata a lokacin ba wanda yake da bukata. Allah madaukakin sarki kada ya nuna mana irin wannan musiba. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim su rawaito. Na'am na'am. Lava ya luzu Allah fakewa, gashi nan ba kai karatun Ashifa bane. Ashifa yake cewa walaza Abu Sufyan minhu bisul'i, walaza Abu Sufyan minhu bisul'i. Abu Sufyan ya zo ya samu fakewa a wurin Annabi lokacin da bala'i ya sauka wa mutanen Makka. Abu Sufyan ya zo da daddare ya ce wa Annabi, ya Muhammad, waɗannan jama'a da kai addu'a suka shiga wannan hali, iyayenka ne ai, ɗan uwanka ne, don haka ni kuma ne shugabansu, ni kuma ɗan uwanka ne, na kawo fakewa ta gare ni, ka taimake mu kai mana addu'a. Shine sai mai Ashifa yake cewa walaza Abu Sufyan minhu bisul'ihi, Abu Sufyan ya zo ya kawo fakewar shi. To yalluzna din ana nufin suna fakewa, wato ma'anar shi ɗaya da wancan wanda ya zo a cikin wannan hadisin na farko, wanda yake magana akan cewa al-qayyim al-wahid, shi yake sai musu sabulu, shi yake sai musu kaza, shi yake musu kaza, shi yake sai musu kaza, ba wai daga lazzatu bane. Kuskure ne a fassara shi daga mata 40 wai suna neman jin dadi da gare shi, jin dadi na jima'i kenan ake so ake, ba haka ne ma'anar ba, kuskure. To kun ga irin wannan kalmomin yanzu in kina karatun hadisi, idan kika in kika ga irin wannan yalluzna din, kina duba waɗannan littattafan kai tsaye, kina duba yanzu harafin ya, sai kiga ya ce miki ma'anarta kaza ne, amma ta zo a wuri kaza da ma'ana kaza, wuri kaza da ma'ana kaza, wuri kaza, duk sai kawo miki hadisan ya fassara. Yasa malaman hadisi malaman alheri ne, ministocin tsaro ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya taimaka. Sannan can da aka ce mutum 50 nan a mace 50 nan aka ce 40 baya saba wa juna, don ana son a nuna adadi ne mai yawa dai. Alhadithu thalithu wal ishruna, hadithi na 23, an Aisha radiyallahu anha qalat, daga Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu, wata mace ta shigo wurina tana da ƴaƴanta ƴan mata guda biyu, tazo tana roƙo na abinda za ta ba ƴaƴan nan su ci. Kun ga maganar da ake yi jama'a, duk sanda musibar mutuwa ta faru ko musibar talauci ko wani abu, mata su ne ake bari da wahala. Waɗannan ƴaƴan ina ubansu, ko dai uban talaka ne ya tsallake ya bar uwar ko ya mutu ko ma dai yaya, wannan shi yasa ake so a yi empowering mata, mata su zama suna da ilimi, mata kwakwalwarsu ta nuna, domin su suke tunkara kalubalen da kowa baya tunkara. Maza ba sa tunkara kalubale, duk inda ɗaya lalace nan ta yi sai a zagi uwar shi, ba a zagin uban. Yanzu ku duba ta taho ne tana neman wa ƴaƴan abinci, ina za su ci? Adadin Aisha ta ce ke za ki yawo da wahala, ta fi kin jefar da su wurin ubansu, in ta jefar da su wurin uban hankalinta zai kwanta? Ba zai kwanta ba. Sai ta shiga wurin Aisha ta tasalu, tana tambaya, falam taji indi shay'an ghayra tamratin, bata samu komai a wurina ba sai dabino kwaya daya, fa ataituha iyaha, sai na bata wannan dabino kwaya daya, fa qasamatha bayna ibnatayha, sai ta raba wannan dabino guda daya tsakanin ƴaƴanta biyu, wannan ta bata rabi wannan ta bata rabi, walam ta'kul minha, ita bata ci komai daga jikin dabinon ba. Thumma qamat, sai ta tashi, fa kharajat, sai ta fita, fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ainihin shigo wurina, alaina ya shigo wurin mu, fa akhbartuhu, na bashi labari ai yanzu wata mace abin tausayi ta shigo da ƴaƴan mata guda biyu suna jin yunwa, na bata dabino kwaya daya ta tsaga biyu ta basu suka ci, ita bata ci komai ba. Fa qala sayyidun zan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ibtiliya min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu sitran min an-nari, wanda Allah ya jarabce shi ko wanda aka jarabce shi da waɗannan ƴaƴa mata ko ɗan yaya ne, ya iya haƙuri da tarbiyyarsu, to za su kare shi daga ainihin wuta. Abinda yasa ita ƴa mace ta fi wahalar tarbiyya fiye da ɗa namiji, ko ya dine shi in ka sai mai na 500 ya ishe shi, in mace ce sai ka ji an ce 1000, in ɗinki ne na yaro namiji sai a ce 120, in na mace ce sai a ce 250. Sannan ita dole sai an sa mata kariya fiye da namiji, namiji sai a ce tsallaka don ka je ka siyo mana ice, ita kuma fa sai an ce samu wani ya raka ki. To tarbiyyar mata yana da wahala, ba wai a wannan hadisi annabi yana cewa ƴaƴa mata bala'i bane, a'a yana cewa jarabawa ce. Allah yana son ya kai ka aljanna ne sai baka ƴa mace, amma sai ya ga in zaka iya shine wanda Allah ya jarabce shi, ya jaraba shi, ya bashi irin waɗannan ƴaƴa mata, ya tsayaye tarbiyyarsu, don hadisin ya zo da lafuza, ya tsayaye tarbiyyarsu, to za su zama mishi sitira daga ainihin wuta. To in kuma ya kasa cin jarabawar fa, ya bar su suka zama ballagazai fa, to nan kuma ba za su zama mishi kariya daga wuta ba. Ina fata an gane. To kun ga daga cikin kariyar shi ne wannan matar da Allah ya bata waɗannan ƴaƴa jarabawa ce, ta saman musu me za su ci, ba wai ta ɗora musu talla ba. Ku kiyaye jama'a, talla ba mafita ba ne ga dukkanin halin rayuwa, musamman talla ga ƴa mace, yana daga cikin hanyoyin gurɓacewarsu da kuma hanyoyin tarbiyya, ai hanyoyin lalata tarbiyyarsu. Wannan hadisi yana kuma karantar da mu wasu darussa. Yanzu a ce jama'a gida irin gidan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sannan ɗaki irin ɗakin first lady matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ƴar Abu Bakar Siddiq, babban attajirin birni, ma'ana ba a samu soyayyun kaji a ɗakin ta ba, ba a samu dambun nama a ɗakin ta ba, ba a samu juice a ɗakin ta ba, to a samu buhunhunan masara da shinkafa mana, amma dabinan ma kwaya ɗaya, waɗannan mutanen ba su mai da duniya bakin komi ba. Don ubanta ne Abu Bakar ya tattaro dukiyar shi gaba ɗaya, ya zo ya kawo manzon Allah ya ce ga su ai musulunci. Mai Annabi ya ce da shi, ma za tarakta li ahlik, iyalanka mai ka bar musu? Sai ya ce taraktu lahumullah wa rasuluhu, na bar musu Allah da manzon shi. Ko kudin ce fa na ranar bai fitar ba sayyidina Abu Bakar ne Siddiq, da Annabi ya rasu aka naɗa shi zama khalifa musulmi, bai da ko kwabo, albashi da suka sa mishi da allowance bai ishe shi tefa ne ba, dama dillali ne, sai digo tambobin shi sai zubo aka zai tafi dillanci. Umar ya ganshi, ina zaka je Abubakar? Yace zan tafi in je in yi dillanci. Yace wal khilafa, khalifancin da muka nada kafa ka zama shugaban musulmi? Yace ba ku sa mun albashin da zai ishe ni ba, ba zan je kuma in saci dukiyar jama'a ba, shine zan je in yi dillanci na da safe, idan dare sai in aje kujera sai in muku khalifanci. Umar yace ban yadda ba, ka koma nan da nan. Aka je aka tara ƴan majalisa, suka je suka yi taro, aka ce an ba da cikakken albashi da allowance da zai ishi Abubakar ne Siddiq. Abubakar ne Siddiq ya shekara biyu akan khalifanci. Wannan labarin ya shike take faɗa mana Aisha As-Siddiqa, ta ce da ya rasu, dama da ya zo rasuwa sai tattara su, don su Aisha suka rage, wanta Abdurrahman ya rasu, sewa Aisha, Asma, sai yan waɗanda ba za a rasa ba su Muhammad. Sai tara sai ya ce ina roƙon ku arziki, idan na rasu duk abin da ya rage nawa na dukiyata, kar ku manta ba, dama bai da kudin, dan abin da ya samu ne, an bashi albashin 60,000 yayi musu cefa nan 40,000, an dan ci 10,000, dan 10,000 da ta rage account, da yan riguna da takalma da yake da su, sai ce ku tattara su ku je ku kai su ga baitul malin musulmi. Da ya rasu kuma Aisha, abin da ta tsayi kenan aka yi, aka tattara waɗannan dukiya da ta ɗan rage ɗan kaɗan ɗin fa, sai aka kai baitul mali. Shine Aisha ta zo tana cewa wallahi babana Abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati da yawa mulki ba, ita ta ci riba da kanshi, domin mu ƴaƴan shi ba mu ci komai ba, shi ma kuma bai ci komai ba. Kuma in ke karanta tarihin Abubakar Siddiq, karanta Sirru Alamin Nubala, karanta Tarihul Islam, aka ce siririn mutum ne dogo, fuskar shi haka duk a komaɗe alamar beciya koshiya ya bulbule ne ba, ba duniya suka sa gaba ba. Waɗannan mutanen ba a taɓa ganin mutanen kirki a duniya irinsu ba bayan annabawa. Yasa babban malami Ibn al-Qayyim yace ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu wa laulahumu ma kana fil ardi muslimu wa laulahumu kadat tamidu bi ahliha walakin rawas walakin humu autaduha wa rawasiha. Yace waɗannan sune sahabban manzon Allah. Wannan magana ita kanta da aka faɗi girmamawa ce gare su. Waɗannan sune sahabbai, in baki san sahabbai ba, waɗannan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ba dan su ba da duniyan nan gaba ɗaya ta yi rawa, ba dan su ba duk duniya ba za a samu musulmi ba. Ukubatu Ibn Nafi Al-Fihri sahabi ne kwaya ɗaya, tun daga Madina ya fara wa'azi da jihadi da kafa garuruka, sai da ya zo ƙasar Tunisia ta yanzu ya kafa garin Kairawana, sannan sai da ya taso ya fara wa'azi, sai da ya zo har Maiduguri, shi ya kawo addinin musulunci ƙasar nan. Sahabi ne su Khalid bin Walid, ba inda ba su shiga sun kai addini ba, akwai yanda suka shiga su Bara'u dan Azib, suka je gumurzun yaƙi ya gumurzu, mutanen gari sun rufe kofa, aka daki kofa aka dake ta take budewa, sai ya ce kun sa abin da za ku yi? Suka ce a, ya ce ku dauke ni ku jefa ni cikin garin zan buɗe garin. Aka ce kai ana wuta irin wannan? Ya ce ba ruwan ku, ku jefa ni zan buɗe kofar. Da aka dauke shi aka jefa shi, yana zuwa ya je kama sakata da sara da suka da datsa, sai da ya buɗe sakatar musulmi suka shigo, shi kuma ya watse. Mai riwaya ya ce sai da muka ɗinke gaɓoɓin shi da suka karairaye da inda ya yage wuri 86 kamar buhu, ɗinke aka yi ta ɗinɗinke shi, amma dai sun yi, sai da suka musulantar da mutanen garin. Waɗannan su ne sahabbai, walaulahumu ma kana fil ardi muslimu, ba dan su ba da duk duniya babu musulmi. Waɗannan su ne sahabbai jama'a. Wannan ya ishi a ce kudus, alherin Allah ya kai musu, Allah ya ƙara musu daraja da ɗaukaka. To waɗannan ainihin sahabban jama'a, gashi Aisha tana cewa dabino kwaya ɗaya aka samu a gidanta, ba za ku yi tunani ba in ke ce yanzu zaki wai da ki ci, ni kamar ni, ni ce matar shehi, ni ce matar shugaban ƙasa, ni ce matar shugaban ƙungiya, babban malami ni ce matar shi, amma gidana ba komai,
daki na ba komai duk duniya da lahira tun daga farko har ƙarshe duk aljanu da mutane da kowa sama da ƙasa mala'iku da waye ba wanda yake darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma me Allah yake tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khayran min zalika jannati wa yaj'al laka qusura albarka Allah ta kai Allah ya isa sanya maka gonaki na abubuwa fresh mangoro fresh guava fresh inabi ba wai kan ba ba wanda yake cikin gwangwani ba a yanzu a ce annabi yana da gonar guava idan yayi baki a ji a dibo sabuwar guava Allah ya fi karfin haka Allah ya isa wa annabi haka amma bai ba me yasa duniya ba a bakin komai take ba dan haka ku daina auna darajar mutane da ainihin abin da suke da shi na dukiya wannan tunani ne na yan al'ada in kana da kuɗi ka cancanta a girmama ka in baka da kuɗi baka cancanta a girmama ka ba dalilin da ke nuna mutane ma da'awar ka gaskiya ce wai aga kana da kuɗi wannan kuma tunanin kafirai ne sai ce if he is true a man of God why wouldn't he have a lot of money in his own account when da gaske ne shi mutumin Allah ne Allah yake wa aiki ya za a ce bai da kuɗi mai yawa a cikin account din shi ya Allah da yake wa aiki ma bai san da shi ba su kawai suna auna gaskiyar shiriyar ka ne da kuɗin da Allah ya baka kuɗi ba dalili bane jama'a na fifiko a yau wanda yafi kowa kuɗi shine Bill Gates shugaban kamfanin Microsoft har yanzu bai kai shekara 60 ba makon nan da ya wuce zo Najeriya da shi da baban shi ma an ko gan shi da kaukau amma ya fi kowa kuɗi a duniya amma kafiri ne baya sallah bai taba wa annabi salati ba bai taba cewa Allah na tuba ka gafarce ni na musulunta ba yanzu kenan za a ce duk duniya yanzu ya fi kowa daraja saboda haka ku daina auna mutane da abin da suke da shi na kuɗi inna akramakum inda Allahi atqakum amma wannan famu ne nan da muka taru a masallaci ko makaranta muka san haka ƴan duniya su ba ruwansu da wannan wa'azi in sun ganka da kuɗi su mutunta kan baka da kuɗi su yi maka dariya dan haka yau aka samu wasu mashirmanta daga cikin matasan ahli sunna wai sai suke ganin to bari su tara kuɗi suna da motoci suna da gidaje suna sanya kafta kaftar riguna irin na sanatoci shine zai sa a rinka girmama su dan haka kullum malami shine dillali ya kawo mishi manya-manyan riguna hujjar shi kanshi ba wannan riguna yake so ba amma wai hujjar shi shine in ba irin wannan muke sa ba ka san ba za su ga darajar mu ba shi so yake sai an ga darajar shi in ya bayyana a sura ta masu kuɗi darajar da Allah ya mishi baya kallon wannan Allah ya kyauta muttafaqun alayhi wannan hadisi na sayyida Aisha Bukhari da Muslim sawaito shi al-hadith ar-rabi' wal-ishrun hadisi na 24 an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama limra'atin min al-ansar ma mana'aki an tahujjina ma'ana qalat kana lana nadihun فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا نمضه عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرك في رمضان تعدل حج متفق عليه عبد الله بن عباس الله يقال مش يردايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار manzo Allah yace wata mace daga cikin matan lansarawa wato matan Madina ina son ku gane amma fa matan ansar ko mazan ansar ko ansar ba wai mutanen Madina kai sai za a fassara ba yanzu wannan khasiya wannan daraja ta su ta tsayi ne ga wadancan da suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da garki ga mutumin Madina yanzu kice ga ansar dan su mai da abin su ma al'ada yanzu ake ji su akwai ansar yanzu kamar buzayen Senegal in kika haɗu da su anan in kika haɗu da wanda yake malami ne sai ki ji ya ce shi al-ansari
haka suke cewa kansu ga sunan su Isma'il al-Ansari su Hammad al-Ansari da makamantan su malamai ne buzaye ne amma nasabu su tana karewa ne zuwa ga wadancan sahabbai to ansariya din ba wai kabila bace aiki ne nusratun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tumako ne da so gabatarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace wallazina awaw wa nasaru Allah ya jinjina wa mutanen nan yace mutanen da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tallafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadannan mutanen kirki ne da gaske to wannan darajar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa ta takaitu ne ga waɗanda suka zauna da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana mutanen da su ne suka zauni kasar Madina ma'ana kasar Madina ta su ce imani nasu ne yuhibbuna man hajara ilaihim wanda duk ya gudu ya tafi wurin su saboda musulunci son shi suke ba sa ganin ya kuntata musu ba sa cewa baki sun yawa a gari za a mamaye mu a yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu idan suka dauka suka bayar ba sa jin kyashi ba sa bin wannan abu da ransu suna ganin to ai da ina da awaki kaza zuwan bakin nan dai din ne sadaka da su to Allah dai ba mu lada tunda Allah ya san dan shi muka yi ansar ba sa yin haka ba sa bi ta da kulli akan ayyukan alkhairi da suka aikata ina fata an gane abinda nake so in ce jama'a a hakikanin al'amari dole ne ku tsaya ku ga waɗannan mutanen me suke yi wa Allah Allah ya yarda da su ke ma sai ke kokarin kwatanta wannan abu domin nusra taimako na addinin musulunci da taimakawa addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nan dindindin matukar duniya tana rayu to wannan mata daga cikin ansarawa annabi ya ce da ita ma mana'aki an ta hujjina ma'ana me yana kike zo ki haji tare da mu qala sai kace kana lana nadihun muna da raƙuni farakibahu abu fulani sai baban wani ya hau wannan raƙumin wabnuhu da kuma dan shi li zawjiha wato dan shi ko kun fahimta jama'a wato take cewa farakibahu abu fulani wabnuhu li zawjiha baban wani sai ya hau wannan raƙumin da kuma dan shi to dan nashi sai tace tana nufin dan shi amma dan na wajen mijin ne kadai wato ba ita ta haifa ba wani da daban wanda wata matar shi ce ta haifa mishi ba ita ba wabni hasan nan da kuma danta ita matar wanda ita ta haifa ko kun fahimta jama'a tana cewa muna da raƙumi babba wanda da akan shi zamu tafi aikin haji sai mijina ya hau da dan shi wanda wata mata ta haifa da kuma dana wata raka nadihan sai ya bar wani raƙumin nan dahu alaihi wanda akan shi muke zuwa muke ɗibo ruwan da muke sha a gida kun ga kenan ba dama a tafi aikin haji ko domin raƙumin da ya kamata mu tafi da shi wani ya tafi da shi قال صلى الله عليه واله وسلم سمن ذا الله يجي له ايتا فاذا كان رمضان تو اذا رمضان ياي اذا ازمي ايتا ملي فيه تجي كي عمره ا cikin shi فان عمره في رمضان دومين عمره ا cikin رمضان تعدل حجه معي تاي دي دي ده ين حج تاره ده متفق عليه البخاري ومسلم سروريتو شي ابينده wannan hadisi yake nuna wa jama'a idan baki samu damar yin aikin hajji ba kika je kika yi umara a cikin watan Ramadan to wannan umara ladanta da matsayin ta yayi daidai ta da hajjin kuma tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk da fa ba za a ce wannan umarar ta sauke miki kuma hajjin musulunci ba amma dai ana cewa wannan umarar kina da ladanta irin ladan da za a samu tare da hajji tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanne hajjatan eh haka yazo to wannan na kawo daga haddata ne akwai riwaya hadisi da yazo mai kuma cikin Bukhari eh haka yake a nan littafin
الحديث الخامس والعشرون حديث عشرين دبيار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت عبد الله بن عباس يتي وتمات تزوتك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت واتا تاي القوري تاي باكن جزات أزمي توبتي أبا ذات حج توبتي حج بحتى رسول أفأحج عنها نجي ما تحج قال نعم حجي عنها النبي تكيديك ما تحج أرأيت لو كان على أمك دين دا أتي ما هي فيك أنا بنت باشي أكنت قاضيته ذاك بيا ونم باشي أقض الله كبيا الله باشي كتكا والله القورن دا كوكي فالله أحق بالوفاء الله شيخ تنتا أتكا والقوري رواه البخاري البخاري رويت وانا حديثي جماعة كنجي وانا حديثي ta kula da cewa mahaifiyarta da ta samu ikon ta ya hajji da ta yi amma ta cika a halin kuma ta yi bakance abinda ake nufi bakance shine kice lillahi alayya an af'ala kaza wa kaza nayi wa Allah alƙawarin zan yi kaza da kaza sai kuma Allah ya cika miki wannan buri naki na sharadin to dole kije ki yi wannan shi ake kira bakance Allah ya ce a cikin alqur'ani yufuna bin nazari ويخافون يوما كان شره مستطيرا باين الله نغري suna cika bakancen da suka yi saboda suna jin tsoron wani ne wanda sharri shi yana tarbaci ma'ana ba wai ibadar da Allah ya dora miki ba ibadar da kika yi wa Allah alƙawarin in kin samu kaza zaki in baki ta ba ranar kiyama ko an tafi da ke aljanna za a iya dawo da ke shine tarbacin sharri rana ku kiyaye ba wai sallar azhar ko la asar da kika ki da gangan ba a cewa kike lillahi alayya an usalli arba'a raka'atin in kaza wa kaza idan mijina ya ce min atamfa me kaza in mijina ya dinka min kaza ni ko zan yi raka'a hudu nafila sai Allah ya sa mijinki ya ce miki to dole ki wannan sallah in baki wannan sallah ba ko da ranar kiyama ga kicin an ce akai ta aljanna to za a iya cewa a dawo da ita me yasa a dawo da ita saboda bata cika wancan bakance ba sai a ce a kai ta wuta shine sharri ranar kiyama yayi tarbatsi ya kai gare ta kenan dan haka dukkan mutumin da ke tsoron sharri ranar lahira yayi kokarin ya rinka cika bakancen da yake tsakanin shi da mutane to tsakani da Allah da ya bakance kuma shi yafi dacewa da cancanta to sannan wannan yana nuna kenan da ina iya daukewa uwa ko uba duk abin da ya lazimce shi da shi kanshi akwai wasu abubuwa waɗanda a musulunci ƴaƴa ne kadai suke iya daukewa iyaye daga ciki akwai waɗannan abubuwa da a ce yanzu mahaifiyarki za ta yi alƙawari in ta samu sarari za ta yi azumi guda daya kuma ta samu sararin ba ta yi ba to irin wannan azumin ne ake ramawa mamaci ba kowane azumi ne ake ramawa mamaci ba sai azumin bakance shi kuma wanda ke iya ramawa shine daga cikin ƴaƴan shi waɗanda za su gaje shi Allah madaukakin sarki ya taimaka al-hadithu sadis wal 20 hadithi na 26 an Abdullah ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace ja'at imra'a min khas'am ama hajjatul wada' wata mata daga cikin kabilar Khas'amawa ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekarar hajjin bankwana jama'a wannan aikin hajji ita ce kadai aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayan ta Annabi bai taba yin aikin hajji ba kafin ta Annabi bai taba yi ba bayan ta bai sake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula Jabir dan Abdullah yace Annabi ya aika wa musulmi duk inda suke da goron gayyata cewa jama'a bana Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai aikin haji domin kafin nan sayyidina Abubakar ne Siddiqu yaje yayi aikin haji yaje yayi aikin haji tare da ainihin musulmi shine Amirul Hajj aka raka ainihin aka sa su sayyidina Ali suka raka shi da ayoyin suratul Tauba to da shekara ta ce sai aka ce bana fa babban mai gida zai yi aikin hajji wane mutum
Bahaushe yace kadara babban inuwa kowa ya taho Madina yace innaka liddama ba abinda nake gani sai mutane innaka lahagu haka innaka ligabana haka innaka libayana haka yace duk sun kewaye annabi sallallahu alaihi wasallama amma kowa yana so ya ga meye annabi yake yi sirrin kenan jama'a in baki irin na annabi sallallahu alaihi wasallama ba da ke da wanda ma wanda tayi tsallan kwado mutane su je su ta guje-gujen banza mutum ya je ku ga yana duk wannan wahala kake yi yaya annabi ya aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallama yace khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni the only and the absolute aikin hajji kwaya daya ita ce kawai baka da yancin ka zo ka ce ainan kaza ainan kaza dan so daya annabi ya hajjin da yayi so biyu ne sai ka ce to ai kaza Allahumma inda ake samun bambancin annabi ya aikata wani abu daga baya ya dawo ya nuna cewa amma kuma aka san shi shine yafi kamar me kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koro hadaya daga wajen harami ya bar wasu sahabbai da suka taho ba su koro hadaya daga wajen harami ba kuma sun dauko harama aikin hajji ana zuwa Dhul-Hudayfa an dauki harami an wuce ana talbiya wasu hajji da umarawa suka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to sako ya canza an zo wadul aqiq kenan fa ma'ana an gama daukan harama kenan kama a ce an dauki harama a cikin akubanni akogin kubanni din nan yanzu namu na Zaria sai a ce ana tsallakawa aka je wannan runabout ma'ana daga tashi da wurin yan parameters yan mitoci yan takakadan sai an yace malaika jibril ya zo ya yi min wahayi ya ce duk wanda bai taho da hadaya ba daga cikin ku ya canza niyyar shi daga hajji ta koma umara idan ya gama umara sai ya warware ya zauna in yana da matar shi ma zai iya jima'i da ita ma'ana tamattu'i daga baya sai ya zo ya dauki ainihin aikin hajji wannan abin da Allah ya kawo yanzu ko ba taba jin shi ba a jahiliya wanda kuma ya sake yayi haka to annoba za ta same shi shine sun canfa yin tamattu'i a cikin watannin aikin hajji aka taho suna kamar abin bai zauna musu ba annabi yana ta ce musu to haka dai za a yi to amma suka bi Suraqah ibn Malik al-Mudlaji wani tsoho ne wanda su duk maguzan jin jahiliya sun yi ma'ana su ne yan al'ada a jahiliya sun dade karatun jahiliya da ayoyinsa Abu Jahil duk sun shiga kansu da akai safa akai marwa akai safa akai marwa akai safa da aka taho kan marwa an gaba umara kenan sai Suraqah yace ya rasulullah ara'aita hajjatana hadhihi wa fi riwa ara'aita mut'atana hadhihi alana khassa wannan umara da ka sa muka yi ko wannan irin tamattuhi da ka sa muka yi mu kadai ne sai manzo Allah ya ritsa ya san shi haka inji Jabir yace sai annabi ya shigar da ya san shi haka yace bal dakhalatil umratu fil hajj hakaza ila yawmil qiyama yace umara ta shiga cikin hajji haka har kiyama ta tashi yace bal li abadil abad har abadan abidina har abadan abidina to su Suraqah ibn Malik da yake su tsofaffin jahiliya ne sai yace yanzu abin da bai manzo Allah ka koya mana addinin mu kamar yau uwaye mu suka haife mu haka ya kamata kowa ya dauka duk wani karatu da kika yi da na bid'a da ke da karatun ki bid'a ne ki aje shi ki bi me annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ba haka ba mutum ya je ya bata rayuwar shi a christianity wai dan ya musulunta wai sai a zo a ce wai kwana biyu kuma zai fara wa'azi da fara wa'azi ya san addini ne mutum ne yayi risala askari ishmawi 40 hadisa riyadus salihin a cikin bid'a ya dawo cikin ahli sunna ko kuma sai a ce wai zo ya fara karantar da ahli sunna ya san sunna ne bai san sunna ba ya san tsari sunna ne bai sani ba yaje fara koyon karatu Allah mu daukakin sarki ya taimake mu sai da haka sai ku kiyaye jama'a babu shakka yana daga cikin kuskure mutane su ke saurarawa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yanzu dai ku dubi wannan magana wannan aikin hajji jama'a duk duniya in kika ji ana labarin aikin hajji to irin shi ne. Akwai manya-manyan malamai da suka rubuce-rubuce akan wannan aikin hajji jama'a. Bari nuna muku kaɗan daga cikin abubuwan da suka rubuta. Al-Imam Ibn Hazm ya rubuta littafin da shi Hajjatul Wada, Hajjin Bakwana, Hajjin Bakwana. Sannan ga wannan mu malami ne a Farisi ya rubuta shi ma da gasar da ba su karewa. Wannan hajjin ce ake ta kwaikwayon aikin hajji daga gare ta kunganci Hajjatul Wada'a, hajjin bankwana. Wannan ita ce hajji kwaya daya, duk duniya babu irinta, ba a taba yin irinta ba, annabi ne kawai yayi. To irinta ya kamata malamai su koya, su zo su koya mutane. Ba ku je kawai a hajji ku mai da mutane su zama yan kulan ba. Komai ku ce musu ba komai, komai a ce yi ba komai, ba dai kai Arafa ba. To ba zai su kai ka filato ka hau dutsen filato ba, tunda dai hawan dutsen shi ne. Sai an yi irin na annabi yayi. Kawai mutane sai su je wurin aikin hajji su je. Mutanen mu na Najeriya suna son su yi ibada, ku nuna musu menene. To amma malaman ne sun zama yan kasuwa, su je su bata lokacinsu ba su yi karatu ba, a zo a ba su kujera su je su zama malaman gargajiya ko sarakunan gargajiya a wurin aikin hajji. Malami ya zo ya zauna shirin kamar ganyen garbejiya, ba komai a cikin shi sai ƙarya. Dole ne malamai su tattara littattafai, sannan kuma su rinka zuwa semina, tarurrukan ƙarawa juna ilimi da tarurrukan wayar da kai da tarurruka na fasaha game da aikin hajji. Ku je ku ƙara fahimta abubuwa. Kamar yadda wani malamin mu yake faɗi, Malam Abdullahi dan Abdulrahman Al-Bassam mai sharhin Bulughul Maram, yace daga cikin baiwar da Allah ya mana, mu an haife mu a wannan ƙasa, mun yi karatu a wannan ƙasa, don haka mun san wannan ƙasa fiye da yadda duk wani malami ya san ta a duniya, don mu garin mu ne. Yanzu nan a garin ku a ce za a zo aikin hajji jama'a, kin ga kin san ko ina. Sannan kuma ƙarin baiwa shi ne mun yi karatu a nan, kuma malaman garin nan suka karantar da mu, don haka muna da ilimin da wani ba ya da shi. Yakan tara mu ya faɗa mana haka ne, sai ce don haka ku zo mu koya muku, don gobe ku ne malaman da za ku je duniya ku isar da wannan saƙo. Yana da jibin shi tsohuwa ya ɗibi kamta-kamtar littattafai a zuba a boot, ya ce to kun ga daga nan Arafa ta fara, kun ga nan eh to nan ce Arafa ta fara. Sai ce ku zo mu je hayya, cike raha da dariya. Malaman mu a ƙasashen nan samu irin wannan tarbiyyar ba. Sai a je malamai wurin aikin hajji jama'a su yi ta fatawa da ƙarya, su yi ta fatawa da son zuciya. Sai a ce wai ranka ya daɗe, wai ka haɗa jifar rana uku, kwana uku ka yi rana ɗaya. Yo me yasa ba za a ce ranka ya daɗe, tunda dai ayyuka sun yi maka yawa, sallolin azhar na kwana biyar to ka rinka yin su kawai ranar Asabar da Lahadi. Irin fatawa kenan fa. A ce ranka ya daɗe tunda kana office, to azhar din Litinin da Talata da Laraba da Alhamis da Juma'a duka haɗa ka yi su ranar Lahadi a gida. Na ta ranar Litinin kawai man da tushen aiki, in ka je ka fara aiki ba gamawa ba tsayawa. Abin da suke ce musu gidan jama'a. Kuma waɗannan fatoyin jama'a suna nan yanzu sun fara tasiri. Bana saboda sindikanci sai ga malaman Najeriya wai sun ce wa alhazai wai su yanka hadaya kafin lokaci yayi, wanda Allah da kan shi cewa yi wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadi mahallahu, kar ku aske kanku sai hadaya ta kai inda ta halatta a yanka ta. Ashe akwai inda, akwai sanda ake yanka, sai suka ce kawai koyaushe aka yanka ta tayi. Ko muka ce me dalili, wani fitsararren malami da ke garin nan, ko kuma shine shugaban malamai na wata kungiya fa, wai sai ce wai a duba wani littafi mai suna Haitami. Nace ƙarya ne, duk duniya babu wani littafi mai suna Haitami. Yazo ya kawo littafin, wai da muka hadu kuma sai dafa ne yana ta dariya, aikin zama tsaye kake nan ka shiga library nan naka. Nace a'a, a ina ne littafi haitami yake, a ina aka faɗi wannan magana? Ku batar da mutane, ku sa mutane su yanka hadaya lokaci bai ba, matarka tana da ciki wata hudu sai ka yanka ragon suna? Misalin haka ne, ina son ku fahimci abin tun da ku mata ne, ku kuke cin ragon suna, ku kuke cin kai da kafa, a ce ciki wata hudu ko biyar sai mijin ke sayo rago sai ya yanka. Jama'a haka yayi? Bai yi ba. Hadaya jama'a ba a yanka ta sai ranar sallah, kamar yadda ba a yanka layya sai ainihin ranar sallah. Wasu maganganu ne da mazhabin Shafi'iyya suka yi, waɗannan maganganun ba su da asali, sun makale ne da wata riwaya wadda yake ma'anar da suka bata ba ita bace, da kuma wasu maganganu da mai mukhtasari a cikin fiqhul malikiyya. Duk ba daidai bane. Abin da yake daidai shine ba a yanka hadaya jama'a, ku ji wannan magana da kyau, sai ranar sallah ko bayan sallah da kwana daya, ko bayan sallah da kwana biyu, ko bayan sallah da kwana uku, ko kuma banda ranar sallah to kwanaki uku ne, mana zaki yanka ranar sallah, to haka bayan sallah da kwana daya, bayan sallah da kwana biyu, bayan sallah da kwana uku, kuma ana iya yanka ta da safe da rana da yamma da daddare, komai tsakar dare za a iya yankawa. Kuma ana yankawa a Makka, ana yankawa a Mina, da haka idan alhazai suna da ilimi, idan suka je wurin yanka ya cuɗe a Mina, sai su bari, in suka dawo Makka sai su zo su yanka ta. Idan yau ranar sallah ta cuɗe, ko da a nan gida ne, in ba ki samu yankawa ranar sallah ba, sai ki yanka ta da daddare, ko ki yanka ta kashe gari da safe ko jibi, duk daidai ne, wannan ya tabbata a cikin sunna. Muna da hadisai akan haka sahihai cikin sahihu Muslim daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam. Haka magana jifan shedan jama'a. Yanzu malamai saboda son zuciya kawai sun bada fatawa akan cewa wai ana iya yin jifan shedan awa 24, ko yaushe ma za a iya jifan shedan. Ranar farko na jifa ba a yin jifa sai rana ta fito. Malamai yanzu sun canza fatawa, sun ce ana iya yi ko da daddare, wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai rana ta fito shine ranar sallah. Idan aka sako daga Arafa ba a yin jifa sai rana ta fito. Rana ta biyu da rana ta uku da rana ta hudu daga sallah ita ce kwana na uku bayan sallah, waɗannan jifa da ake shi kuma ba a yi sai rana ta yi zawali. Wannan shi ne zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan rana ta yi zawali sai a yi, daga nan kuma za a iya yin shi har zuwa dare. Sannan bai halatta a haɗa jifan kwana uku a yi kafin kwana ukun ta yi ba, kamar yadda bai halatta a zauna a ƙin jifan ba, sai bayan kwana uku a je rana ɗaya a yi wannan jifa. Domin yau juma'a ce, bai halatta yanzu in tattara sallolina na kwana biyar da suka gabata in ce sai yau zan yi ba. Bai halatta kuma yanzu yau juma'an nan in haɗa sallolina na kwana biyar masu zuwa in yi su a yau ba. Na ka malaman Najeriya, ku ji tsoron Allah, ku yi tunanin ranar da za ku tsaya gaban Allah, Allah zai tambaye ku. Ku karanta tarihin Imam Sufyan as-Sauri, kullum gari yawa yana da yar takarda a cikin aljihun shi. Yar takarda ce haka sai rubuta ta da hannun shi, ya rubuta ya Sufyan uzkur mawqifuka bayna yaday Allahi yawm al-qiyam. Abin da ke cikin takarda kenan, ya Sufyan ka tuna ranar da zaka tsaya a gaban Allah a ranar al-qiyama. Kullun da safan ya fito daga gida sai dauko ta sai duba ta, sai mai da ita aljihu, in ya tafi ya tafi sai sake zaro ta sai duba ta. Wannan malamai su dauki irin wannan tarbiyya. Amma a'a, tunda dai wani ya bada fatawar kaza in an yi bai ba, mu kuma kawai mu ce yayi, tunda dai ba kungiyar mu yake ba. In sake addini haka, sai ka fita daga harkar da'awa, sai ka shiga PDP ko AMPP, kaje ka zama dan siyasa, siyasa ce take da tsari wani ya hau shugaban kasa duk alherin da yayi idan na shugaban kasa ya zo mabi da shi sai lalata wannan alherin shi kuma ya fara nashi shi wani ya gama bai gama ba ya kawo sai a lalata haka sai a waye gari babu nasara amma addinin musulunci jama'a ko makiyinka ne fatawa fatawar da ba ta yi maka ba amma ita fatawar daidai ce a bisa ilimi da hujja sai ka ce gaskiya ce tunda ga shedan Abu Huraira ya kama shi ya ci kwalashi da ya ga ta kure mai sai ya ce ka ringa karanta ayatul kursi da safe Allah zai tsare ka har zuwa dare haka da daddare har zuwa safiya da ya sake shi ya ga annabi sai annabi ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun gaskiya ya gaya maka ayatul kursi tana maganin shedanu amma dai shi magareci ne amma ita maganar gaskiya ce a yanzu mutane ba sa yin wannan da an faɗi magana sai a ce ya namu ne ya faɗa eh to gaskiya ne daga shugaban kungiya ne eh daga headquarter ne duk wannan kafirci ne jama'a ana gane gaskiya ne bi kaunihi haqqan kasantuwar gaskiya gaskiya ita ce siffar da ake gane ta da dalilanta da ke karfafarta ba ana gane gaskiya bane saboda kungiya kaza ce ta fatawa da ita ko dariƙa kaza ce ko mazhaba kaza ce sai sa ku yi kokari ku koyi ilimi yadda duk maganar da ta zo ita maganar za ku duba kafin ku dubi mai maganar amma liman in yi ashar sai a ce sadaqallahu alazim liman ya ashar sai a ce sadaqallahu alazim saboda shi liman ne sai an dubi maganar da ya a sarkin maguzawa in ya karanta kul wallahu ita kuma sai a ce ƙarya ne saboda ba maguje ne ashe magana ake duba kafin a dubi wanda ya yi ta don haka ku kiyaye jama'a aikin hajji na daga cikin ibadoji mafiya sauki amma an bi su a bisa haske na sunna domin hajjin dai da annabi yake nan gata nan yanzu nan ga wani malami ne al-Sheikh Abdul Aziz ibn Marzuq al-Tarifi ya rubuta littafi sharh hadith Jabir ibn al-Tawil fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallam sharhin hadithin Jabir din nan mai tsau game da ainihin siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine hadisi ɗaya tamkar da dubu wanda an ɗibo sauran hadisai ne kamar riwayoyin Aisha da Abdullahi dan Umar da Ibn Abbas da Abdullahi dan Amr da makamantansu da Abu Sa'idin akai sharhin shi da shi wannan ita ce irin aikin hajji kuma wajibi ne ahlus sunna su yi taka tsantsan akan wannan ahlus sunna su rinka samun malaman sunna suna koya musu aikin hajji sannan ahlus sunna sun samu malaman sunna suna koya musu aikin hajji kuma su san cewa ana buƙatar a samu malami ɗaya ko biyu wanda zai muku jagoranci domin malaman da gwamnati take ɗauka galibi malamai ne na siyasa malam wani ya goyi bayan gwamnati an saka mata ƙuri'a sai a ce malam kai ne shugaban alhazai na kaza wani ko talbiya bai iya ba yana talbiya gora na fita a bakin shi kuma sai a je a ce shi ne za a sa ina fata an gane dole ne ahli sunna su tashi su yi kansu kiyamul laili akan wannan gashi dai Abdullahi dan Abbas in Allah ya ƙara mishi yarda ya ce wata mata daga cikin ƙabilar Khaf'am a shekarar da aka yi hajjin bankwana qalat ya rasulullah ta zo ta ce ya manzon Allah inna faridatallahi ala ibadihi adrakat abi shaykhan kabira gashi farilla Allah ta aikin hajji da ya dora wa bayin shi tariski mahaifina ya tsufa kuma ya girma kwarai da gaske wato ayoyi sun sauka sun ce ayi aikin hajji da kuma babana ya tsufa la yastati'u an yastawiya 'ala ar-rahila ba zai iya zama akan dabba ba fa hal yaqdi anhu anna hujja anhu shin zai isa ko ya halatta alama mishi aikin hajji qala na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace eh wato abinda take nufi an aqdi anhu fa hal yaqdi anhu an ahujja anhu wato yayi idan ne mishi aikin hajji ba ramuwa ba in ne mishi hajji tayi qala na'am annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace eh idan kika yi mishi aikin hajji ta ainihin ne ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu الحديث السابع والعشرون حديثنا عشرين دبقوي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقارى متى يرداتتي اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أزواجه اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
imra'atun min azwajihi mustahada.
To mata sai ku saurara wannan hadisi, yana daga cikin hadisan da ke warkar da ku daga rigingimu masu yawa. Wata mace ce cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta yi itikafi tare da Annabi din, amma tana cikin jinin istihaba. Kenan jinin istihaba baya hana sallah, baya hana azumi, baya hana shiga da zama masallaci, baya hana itikafi, baya hana dukkan ayyukan aikin hajji da umara, baya hana karatun Qur'ani, kuma baya hana miji ya sadu da matar shi sai dai in ya ji kyama. Jama'a kun fahimce ni da kyau? Tana jini na zuba amma ba na haila ba fa, kar ku rude. Istihada ma'ana jini ne ke kwarara na rashin lafiya. Fakanat taral humrata, dan haka wani lokacin takan gajjan jini ya zubo mata. Wasufrata, wani lokacin kuma tana ganin jini yalo-yalo haka, fatsa-fatsa kama an fasa kwai, sai ta ga yana zubowa daga farjinta. Farubbama wada'anat qista, wani lokacin ma sai mu sanya mata tasa ko faranti a kasanta, ta taha a karkashinta. Wajiya tusalli, tana sallah. Me wannan yake nunawa? Kun fahimta jama'a? Ku duba. Wato ina son ku gane fa'idar wannan karatun. Ana karatu ne dangane da hadisan da suka shafi mata, saboda wannan matsala galibi mata ba sa iya bambance ta da jinin haila. Jinin istihaba yana zuwarwa mace a ɗayan halaye biyu, ko dai ya zama mata dindindin ko yaushe haka yake, ko kuma ya zama mata bayan ta gama jinin haila, kwanakinta sun cika tsaf, shi kuma sai ya ci gaba. To galibi mata sai su rude. Shine wata mata ta taba rude, ta zo ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yanzu sai in daina sallah kenan? Ta gama jinin haila ta kwana uku ko hudu ko biyar, sai kuma jini ya zo mata har zuwa ƙarshen wata. Sai Annabi ya ce a'a, waccan ita ce hailaki, sai ki daina sallah, ki daina azumi. Amma idan wannan jini ya dauke, to in ɗayan ya zo, to shikenan sai ki ci gaba da sallah ki. To gashi yanzu tana itikafi, tana sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jinin da take gani wani lokaci ya zo mata ja, wani lokaci ya zo mata fatsa-fatsi. Abinda ake nufi fatsa-fatsi shine ya zo mata kamar hoda, kamar an kada hoda da ruwa. Wani lokaci ya zo mata kamar ainihin an sanya ainihin abin nan kwai, gwaiduwar kwai. Wani lokaci ya zo mata haka. Kun fahimta ne abinda ake so a nuna miki a nan? Gashi tana wannan jinin amma tana masallaci, sai ita mai bada riwaya sai ta ce wani lokacin saboda kada ta bata masallacin sai mun sa mata tasa a kasanta, sai ta miƙe tana sallah, jinin yana zuba. Ko kun fahimta jama'a? Idan irin wannan jinin ya faru, to akwai wata illa ne tattare da mace ta ɗayan hanya biyu, ko dai illa da ta faru ta hanya aljani, ko kuma illa da ta faru a cikin wasu gaɓoɓi nata, wanda ko ciki ya so ya shiga bai samu shiga ba, ya juye ya zama haka, amma jinin ya taru sai wannan lokaci ya balle ya fara fitowa, ko dai wata larura daban, sai a je a binciki likita. Amma daga cikin hanyoyin da malaman musulunci suka kawo shine a samu zuma, sai ta ringa shan zuman nan ita kadai alal riq, ko kuma a samu ciyawar kyansuwa ko kwansuwa. Ita ce wannan ciyawa wadda idan aka ji ciwo danyar ta ake ɗibowa, ana matsa ta akan ciwo ta tsaya matsayin iodine, to sai a samu wannan ciyawa sai a batta ta bushe ta zama gari, sannan sai a daka ta, sai ta ringa barbada ta a cikin zuma tana ainihin shan cokali biyu da safe kafin ta ci abinci, cokali biyu da daddare bayan ta ci abinci, har tsawon kwanaki uku ko kwanaki bakwai. A ringa karanta mata suratul Fatiha kafa bakwai a ruwa tana sha tana wanka tsawon kwana uku ko kuma kwanaki bakwai. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Haka kuma baya hana aje a ga likita, za a iya zuwa a ga likita, aje a gaya mishi ga halin da wancan take ciki. Sannan wannan hadisi daga cikin abin da ya gaya mana, ashe jinin haila yana iya zama ɗayan waɗannan jinane guda kaloli guda biyu, kuma yana iya zama jinin istihaba. Dan haka ku kiyaye, jinin haila bai da launi ɗaya ga dukkan mata. Wata matan jinin ya tashi zuwan mata, yana zuwan mata ne da duhu da karni da wayi,
kiyaye wannan. Idan kika gano cewa wannan karnin da wari yana biyo bayan gama hailarki, to ki nazari ko kina cin danyen albasa, ki daina cin danyen albasa. Yana sanya wa mace ɗoyin farji musamman bayan ta gama jinin al'ada, ku kiyaye wannan. Na biyu, wannan jini yakan iya zama da duhu, wata kuma yakan iya zama mata jazir kamar an yanka zakara, wata kuma jinin yana zama mata kamar ruwan lemo. In aka yanka lemo irin wannan ruwa da ke zubowa, wata haka jininta na haila yake, wata kuma kamar an ɗibi hoda an zuba a ruwa, wata kama an ɗibi garin ƙasa filasta an zuba a ruwa. Da haka ku kiyaye, jinin haila ya danganci yadda ya kasance wa mace. Amma saboda yadda lokaci ya ƙure, a nan ne za mu saurara insha Allahu ta'ala, har sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa, a inda za mu zo mu ci gaba da karatun ainihin wato wannan littafi insha Allahu ta'ala. Da nan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an